إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايها كيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan haduwa tamu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka ina roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta malaman da suka shirya wannan haduwa mai albarka ina roƙon Allah ya saka musu da alheri Allah ya albarkaci rayuwarsu tare da mu ya ba mu dacewa a duniya da lahira wannan haduwar tamu haduwa ce mai matukar muhimmanci da yanzu halin da ake ciki wajibi ne malamai su dinga tara mu irin wannan tarawar da aka yi muku suna jan hankalin mu saboda daliban ilimi su dawo hayyacin su su gane martabar da Allah ya musu su rike darajar su ta karatu da karantarwa kun ga kada ku raina kanku duk wanda yake nan yanzu a nan aka yi masa zaton alheri a matakin da yake ciki aka kawo shi nan dan ya zauna ya wannan tattaunawar to Allah ya masa zaɓin alheri sai dai in bai gani ba Imam Ibn al-Qayyim yake cin sau da yawa dan adam baya gane ni'ima sai ta gushe masa wannan ni'imar da kuke gani duk abin da ake neman Allah zai baku da wani abu kuma duk inda ake kaiwan za ku kai kuma halin da kuke ciki yanzu ba zai jawo tafiya a hankali ko rashin gaggawar isa gurin da Allah ya ce za ku je ba amma ba karamin sa'a kuka yi ba idan mutun ya zama musulmi mutanen kwarai suka haife shi aka dora shi a layin karatu ya zama dalibin ilimi walaka da ya taba tsammanin akwai wanda aka ba wa ni'imar da ta fita shi amma in bai gane haka ba kuma to zai fi kowa sharri da halaka zai fi kowa sharri da halaka ya ƴan uwana masu daraja da mazanku da matanku da kuke nan inda ku kaɗai za ku samu ingantuwa ku zama nagartattun mutane tsayayyu game da addini kun isa garin nan kaf garin nan kun isa kun san dama a cikin kowace zuga ana cire zakka na guda ɗaya ya zama mafi alheri bari fito da misalin a cikin manzanni sai Allah ya fidda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin garuruwa sai Allah ya fitar da makka a ruwa sai Allah ya fitar da zamzam a littattafai sai Allah ya fidda alqur'ani haka ne to a cikin matasa da dalibai sai Allah ya fitar da ku ba gane haka ba kar ku raina kanku a matsayin ku na ƴan uwa dalibai ko masu karantarwa na dauki alƙawarin zan rubuto darasi na musamman akan wannan laccar da aka ba in aiko muku wanda kun kai ku duba ta ku da kanku ku yi ta bayani a kanta gwargwadon hali saƙo na biyu kafin na fara isar da saƙona ina so kowa da yake WhatsApp a nan ya bada lambar wayarsa ku buɗe mana group na WhatsApp da ba mu yi mana posting duk wanda ya posting za mu cire shi ku samu wani serious mutum ma mai wasanni bai zama admin da zaran wani ya sako abin da bai kamata ba kawai ya cire shi ko sanarwa yayi na wani abu ba ruwan sa abinda zamu yi a shafin shine dora daliban ilimi a hanyar da ya kamata su yi rayuwa mai kyau wato irin wannan matattara tana da matukar amfani yanzu ga kunan dalibai anan muna karatuwa iya wannan masallacin ina yanzu rubutu ne a Facebook na tura kafin mu tashi anan mutun nawa ne suke gani sama da mutun dubu wani ba ya tura wani wani ya gani wani ya kufa wani kun gane lokaci guda kana zo na dakin kai mutun dubu a bisa saboda zamani haka ne to ya kamata a ce muna bawo junan mu da rusa in muka ga dama ma sati sati wannan satin zamu sa mallan zai mana bayan kwana biyu mallan zai mana mun san malaman da muka dora kuma zamu na gayyatar malamai ko kawo darussa masu amfani amma wanda ya shafi daliban ilimi ina fata an gane وبالله استعين ولا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ابينا مالي yace zamu tattauna shine yadda malami ya kamata ya kasance a matsayin sa na malami daga madaliban ilimi ina fata Allah ya mana jagora abu na farko malami ya gane martaba shi babban abin da yake ba wa malami martaba shine ilimin ibn abd al-barri yana cewa ta'allum al-ilm fa inna ta'limahu lillahi kashya wa talabahu ibada wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaka wal bahth anhu jihad wannan magana an ce shi ma daga wani sahabi ya dauko ta cewa ku nemi ilimi neman ilimi ibada ne duk wannan abin da kuke yi ibada ne kuma bantumin da bai da tsoron Allah baya bawa ilimi muhimmanci sai ya fara kamakami saboda sakacin al'ummar mu fa na rashin sanin na rashin bawa ilimi muhimmanci kadan ne cikin al'ummar mu suka san Allah kadan ne cikin al'ummar mu suka san Allah da zaran ya fara samun matsala a kasuwanci sai gane shi bai san Allah ba in ya shiga neman aure bai samu ba sai gane shi bai san Allah ba idan ya rade bai aure ba yayyayi aure kasa sai gane bai san Allah ba kowa ya sawa yansa a silent wanda kuma za ta mutu a kashi yafi ina fata an gane wannan to idan aka ce neman ilimi tsoron wa talabahu ibada wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaka ilman tadda wanda bashi da ilimi sadaka ne yanzu ku dinna a kullun wani ku yana bada sadaka ba tare da yana da dukiya ba kuma ilimin da kake bayarwa idan mutum ya aiki da shi koda bayan ka koma ga Allah za a dinga rubuta maka ladan sadaka mai gudana wal bahth an bincike na ilimi ka zauna kana karatun ilimi jihadun ne domin yadda zaka gane karatun ilimi yana da wuya daga ramadanan da ta wuce ba yanzu muna rajab sha'ban ya saurabe na ba rajab sha'ban ma muna jumadal akhir ko to wani bai karanta littafi kwaya daya ba daga farko zuwa ƙarshe ko alqur'anin ko hadisin ko littafi babu ko ba iya karanta shafi biyu a rana duk shekarar nan to taya ilimi zai taru taya zai bincike taya zai ga abubuwan da malamai magabata na bayansa suka faɗa wannan wayar duba ta da yake yafi duba littafin addini da yake ba ma littafin da bai iya ba zai je koya littafin da ya iya ma baya dawowa ya duba shi idan kana garin da kake bako baka san kowa ba in kana da ilimi ilimin ka ne abokin zaman ka inda za a kama ka kaddara ta kai ka gidan prison ka zauna ilimin ka ne abokin zaman ka ya rayuwar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ta yi a prison in ka tafi lahira a kwantar da kai a kabarinka ilimin ka ne abokin zaman ka man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi rajulin yusa fikum hadisin abu hakimun naisaburi alhakimun naisaburi afur sai yake cewa mutun zai ce la daraita wala talaita ban sani ba dan ban karanta ba shi ba dalibin ilimi bane daga ranar za a fara masa azaba har ran da za ta tashi alkiyama babu adan da yafi ilimi babu arzikin da yafi ilimi babu mulki da ikon da yafi ilimi ina fata kun gane idan kana tsoron Allah fa kowa yana shakkanka kuma duk wanda ake zuwa gaban sa ake faduwa an kaje ka mika mar hadu baraka ji dadar a zuciyarka ba kuma duk abin da wani yake kasa fada zaka fada da tsoron Allah kuma ba abin da zai same ka idan mara tsoron Allah ya fada ya shiga uku amma in baka da tsoron Allah komai kuma kana tsoron sa yanzu kun go in ce suna tattaunawa idan baka da tsoron Allah ya ka dauka akan ka suke magana sai ka dauka kuma wani abin zai cutar da kai in ka zo ka samu mutum wani abu ya dame shi ya bata rai sai ka dauka saboda kai ya bata rai komai kana tsoro kana ta tsoron kai laifi a aboki kai laifi a iyaye kai laifi a abokin zama duk rayuwarka sai ta kare a wannan cika da kana tsoron mutane kana tsoron aljanu kana tsoron matsafa kana tsoron rayuwa ya zaka yi da arzikinka har ka kasa neman lahira da dukiyarka dukiyar da zaka mutu ka bari sai ka sai fili ka sai gida ka sai gona sai ka mutu ka bari wasu raba su karkudin abin su ko ba za a rubuta maladan gado ba eh an gane wannan so da ka wato martaba ta neman ilimi tana da girma wannan shine gaba na farko kada ka zama dalibin ilimi baka da kokarin neman ilimi baka da kokarin neman ilimi idan mutum Allah ya masa baiwa ta ni'imar musulunci abu na biyu ya nemi ilimin Allah kafin ya bauta mishi na uku ya zama bawa mai yawan ibada a matsayin ku ɗaliban ilimi ku rike addini sosai rashin riko da addini wulakantar da ilimin ka ne kada same ka ɗalibin ilimi malami kana da sakin baki bari ki ga muku wasu abubuwa guda biyar duk yadda za a yi idan kana malamin ɗalibai ka kula da su abu na farko kula da ilimin sosai ya zama kana da shi kan ɗalibanka su gane abin da kake koyar da su baka iya ba baraka daraja a gurin su ba yanzu wayannan malaman na alqur'ani ina suna yawan tuntube duk da kun sani kuma duk sai ku musu suna amma duk abinka in ka zaga ka zago ka same su ka hau tudu ka gangaro ka same su ka fado ka same su to zaka jinjina musu hanyar farko da malami yake rike martabar shi ilimi ka rike karatun ka iya shi da mutum ya kwankwasa ya same ka kana nan yana fadan wani abu ga masa a wani littafi an gane abu na daya abu na biyu kada malami ya dinga yin ƙarya duk malamin da yake da labaran ƙarya bai da daraja a gurin ɗalibansa har za su gane ka yanzu malami yake maganar riga ka je kai bashi ka dinka riga ka ce taka ce a ganka da kuɗi ka ce naka ne ka zo nan ka ce mu dubu ne alhali ba mu ɗari ba kuma ƙarya ba riba zaka ce ba kuɗi za a biya ka ba amma ita ƙarya ɗabi'a ce kuma abin da yasa ake tsoron ƙarya in ka saba da ita baka san lokacin da kake ba in ka saba da ita kullun sai kai in ka saba da ita baka jin kunyan yin ta in ka saba da ita ƴaƴanka suna gadonta dan da wani zai ƙarya ji aha ba dan wani kuma da ya ƙarya ma wani abu ne to uwarsa maƙaryaci ce ko uwansa maƙaryaci ne duk abin da za ka yi tana ɗalibanka ƙarya su da kaza zan ga ci haba maganar malam wani kuwa kun ne gane abin da nake so na fitar ko kuma annabi ya ce tana kaiwa zuwa ga fujur shi kuma yana kaiwa zuwa ga wuta haka ne ko Allah ya shirya da mu abu na uku kada malami ya dinga yin maula a wajen ɗalibansa maula an san maula eh bani bani ko a gun iyayensu ko a cikin ɗalibai kana kaskanta kanka kana dan karban dan kudinsu da wayo kana dan karban abincinsu kana ci kana dan zuwa gidansu wuni kana dan buga waya a mamanta kana buga waya a babansa kana dan daga wa yaro kafa saboda babansa bai dan yi maka wani abu to ba za ka yi daraja a gun ɗalibai ba duk abin da za ka karkai maula ita maula bari ku ci wato zaki ne da ita bata da gardi idan abu yana da gardi in ka sha ko ka ci in an jima ma in ka sha ruwa sai ka ji dadin sa bakin ka amma in yana da zaki in ya kare in ka ci sha wani abu sai ka ji daci sai shi din zaka sha ka kare jin zaki shi yasa ko bara makaho ko kuture ya fara kafin a hana shi yana shan wahala kuma irin yan jagaliyan siyasa yan bara gidajen mutanen nan in ka ce ka su yi ma fada za ku yi ko ba za su iya dainawa ba yana daga cikin martabar da Allah ya yi wa manzanni ba sa roƙon komi kowa komi duk annabawa Allah ya musu wannan so abinda suke cha kullun in ajari illa alallah kar ku kuskura ka miƙa hannunka kana maula ka fara tura text a dan turo maka da Allah credit na naira 100 to bismillahir rahmanir rahim ka fara maula daga nan zaka zo ka zama dan social media duk yan social media nan ka mene maroƙan zamani ne fa ba sa shiri da juna ita maula kuma kala kala ce har sai kai kwalliya saboda maula ka iya magana saboda maula ka dinga girmama wani saboda maula kai rashin kunya saboda maula ka tsuguna wanda ka fi karfi ba abin da maula ba ta sawa wallahi kar kashe zuciyanka to mace taho muni ta zama mai son kayan wani mai maula akan namiji yaya na mata ku kula da kanku sosai Allah yana son ku da daraja mai yawa mata mutane ne masu mutunci in ji manzo Allah ba mai mutunta su sai mutum mai mutunci ba mai walakanta su sai walakantacci annabi yayi wa sahabbai tarbiyyar da suke kwana da yunwa ba su roki kowa ba sallallahu alaihi wasallam idan suna kan doki ko bulala su ce ta fadi ba sa cewa wani mai komin suna ga sun tambaye alfarmar wani sai dai su sauka su doki kayan su koma an ba da tarihin da annabi yake a sa dutse a daure ciki saboda wahalar yunwa a samu ai bacci duk sahabbai sun yi ana amma ba su roki juna ba duk abin da zaka yi ka dinga roko abu na uku kada malami ya zamanto mai gulma a tsakanin ɗalibansa duk ɗalibai su san an haɗa wuri kai ne to ba za ka yi daraja gun ɗalibanka ba kun ga gulma da ƙananan maganganu don Allah kar ka yi shi ita gulma hassada ce mafi yawa take jawo ta ita kuma hassada tana cinye aiki kamar yadda wuta yake cinye karmamin kara idan mutum ya zamanto magulmaci to baya ganin alherin kowa kuma duk mutumin da yake zagin wani agunka in ka tafi zai zage ka ba abu kaskanci irin ka rasa yadda za a yi ka juyo baya kana gulmar ɗalibinka ko mace kuma ko namiji kuma gulmar ko na iyayenta sannan ita gulma tana da wata wani illar da take cutar da mutane ba su gane ba shi zunubi shi umun abu ne ko da mutum yana laifin idan ka je kana aibata shi akan laifin Allah zai jarrabe ka da wannan laifin an gane wannan yanzu kaddara a nan wata baiwar Allah anan wani ya zo wurin tahira ya tafi wani ma ya zo ya tafi wani ma ya zo ya tafi ba an samu mutum biyu ko uku ba kawai sai wata ta dinga yayata ai wance kawai maza take bi to ita Allah zai jarrabe ta da bin maza sai ka shi gulma a tsakanin al'umma kai kanka ya maka illa ya kuma zubar maka da mutunci ina fata an gane wannan su ɗaliban ilimi suna lura da darajar mutum ne gwargwadon yadda ya baiwa kansa kima idan ka mutunta kanka sai su mutunta ka idan ka watsar da kanka sai su watsar da kai shi dan adam gaba ɗayansa yana da wata ɗabi'a gwargwadon yadda ka saba da mutum gwargwadon da kake rage jin tsoronsa kamar madubi ne da fuskar mutum gwargwadon yadda ka kawo madubi kusa da kai gwargwadon da ka ga fuskar ka yadda take haka ne to duk yadda kake shakkun mutum kake tsoronsa kake girmama shi kake kaddara shi a wani martaba da wani matsayi in kana matsowa kusa da shi sai gane ashe dan adam ne shi ma yana iya yin daidai yana iya yin kuskure an gane wannan to abu na gaba da zan gaya muku shine ku daina rashin jituwa a tsakaninku har dalibai su gane kowanne dan adam yana iya yin kuskure yana iya yin daidai in malamai suna rashin jituwa tsakanin aji kaza da ƴan izo kaza da ƴan bangare kaza kun san yana shafar daliban su to ku kashe rashin jituwa da take tsakaninku abu na gaba da yake zubar da mutuncin malami shine maganar batsa ita maganar batsa gaba ɗayan ta ba mu yin ta dama sai ga falallan mutum wanda ba shi da daraja mutumin da ba shi da kunya ba shi da daraja baya tsoron nisantar fasikanci to kowace kalmar ba za a iya ji a bakinsa ya daga cikin siffofin halakakku ƴan wuta ka dinga yiwa mutane magana ba tsa suna dariya eh kawai kai in ka taru komai zaka iya fada kawai ayi dariya ko in ta shiga cikin mata ta iya maganganun ba tsa kawai ana kewaye tana tayi ana dariya ana samun girin wannan to wannan abin halaka ne to kar kai tsakaninka da dalibai zaka zama da mutuncinka ku gane bambanci tsakanin magana ba tsa da kuma magana ta aure ko karantar da mutum ina fata an gane abu na gaba da malami zai kula da shi shine ya san matsayinsa a wajen dalibi kafin ya masa fada ba ladabtarwa ba fa fada shi ladabtarwa kowane dalibi in yi laifi kana iya ladabtar da shi ina fata an gane amma idan dalibi ka san ya rena ka wani tuntube ya shiga tsakaninku in ma na kusaci kun shaku ya gama sanin ka in ma kai masa ɗaya daga cikin abubuwan da na faɗa maka to kar ka dage sai kai masa faɗa a cikin mutane in ka matsa kai masa faɗa za ku yi faɗa in kai faɗa ɗalibin ka wulakar ta kanka ina fata an gane wannan to wannan yana daga cikin abin da wajibin malamai ne su gane na rufe wannan babi wace irin alaƙa ya kamata a yi tsakanin malami da ɗalibi alaka ta farko ka ta wuce ta karatu da karantarwa alaka ta bi kai iya kokarin ga suna koyi da ku koyi da kai dan kai kuduwa ne ko hula kake karkatarwa haka ya zama sakun hularka idan kai malamin kware ne sai kaga daliban ka suna yi idan kana da wani wuri da kake yawan ja a karatu sai kana karatu za a ce wannan dalibin wane ne to tunda kai abin koyo ne abin kallo ne ka kula ko zaman sallah kake yi in kana cikin su ka kula za su na yi irin naka alwala ka tsaya ka yi ta da gaske za su yi irin naka kar ka dinga sha'awar arnanci ka tara gashi ka tsefe shi ka kawo ta karamar riga ka sa ka kawo ni zanzaro ka sa ka kawo duk daliban ka za su koya kar ka dinga zuwa da waƙe waƙe da kada kade baka yi a cikin mutane kana danyi a gefe daliban ka sun sani za su koya ina fata an gane wannan to abu na bi bayan ka bashi ilimi zaka bashi tarbiya to a wajen bada tarbiya akwai tambaya guda daya da nake wa iyaye da malamai idan bishiya ta karkace tana bada miƙiƙiyar inuwa ka samu karkacecciyar bishiya ka taɓa ga inuwanta a miƙe lan yastaqima zilla wal uda a wacce to kai malamin kana ta furza ashar a bakinka me kake tsammanin ɗaliban ka za su yi kawai yaro in ya laifi sai ka zage shi saboda kai baka san cewa yadda kake ganin naka mahaifan haka kake ganin nasa mahaifan ba an gane wannan zagi kare shi sannan kar ka zamanto mai kiyayya kawai dalibi in ya maka laifi ka tasa shi a gaba kai ta ladabtar da shi kai ta wahal da shi kawai mai kiyayya a zuciyarka to kai in baka miƙe ka watsar da kiyayya ba za ka yi tarbiyyar wani kar ka zama mai kiyata in kana duka baka tunanin wani abu ka rufe idanka kai ta duka mutum a kai kaman kana tarbiyyar danka da zaka masa fada kai fushi da shin anjima kuma kai mi ka zo ka ci gaba da mu'amala da shi saka di yadda za a yi in bishiya bata miƙe ba inuwar ta baya miƙewa in malami baka setu wajen ka seta dalibin ba ina fata an gane to kai ba raka setu ba akwai mummunar dabi'ar zamani da malamai suke yi yake shafan daliban su shine wani aiki mai kama da riya da neman shahura yanzu nan mun dan taru mu yan dalibai muna karatun mu sai malam ya dan shiga cikin nan da dan dalibai guda uku na me yasa yayi bidiyo yana watsawa me yasa zai dinga nuna wa dalibansa cewa yafi kowa daraja sai su rena kowa da yawa malamai sukan yi tarbiyar yara kawai su zama su dagawa sai su dinga zama suna ce masa ai karatun Allah ran ma wani bai zauna ba ai karatun wani bai zauna ba ai wani a tahajjud kaza baka je na bata ba bana bada labari a karatu amma wallahi akwai Allah ran ma kwararre sananne ya iya karatu sosai duk nan na fade shi kun san shi da bakinsa muke magana da shi yace min sun zo ana tarawi suka ce ai wani mun yi maganin sa yana cikin karatu sai mu samar baki mu rikita shi ya gane cewa alqur'ani ba wasa bane ka gane wannan saboda ana samun malaman alqur'ani da suke sa daliban su ba su yi karatu ba amma su rena malamai ko kuma sun shuhura Allah ya bashi kaifin hadda da basira mai kyau ya iya kira'a mai dadi to fa ya je guri ba zama ya dinga mika wayan sai an kira shi yayi tun yana yi dan Allah har ya zo ba dan mi ba ba dan Allah ba wannan karatun naku ba mai iya biyan ku sewa ta abin da dan adam ya baka bai kai ba kuma kowa na gaya muku kare ya sauri wallahi sai ya kai inda zai je duk wanda Allah ya ce duniya ta san shi ko wallahi sai ta san shi ko yana ko ya shiga buya ina ya ashabul kafi ba zuwa suke suka buya ba suka shiga dutsi shekarun su nawa yanzu ba ku san su ba Allah ba wanda ya sai boye wanda Allah ya so ya bayyana shi kar ka damu neman shuhura in kaga malamin ka yana da giggiwa da mika wuya da neman shuhura to ka dau matsaya kai a hankali bayan wannan fa shi aikin riya diyar da za a yi malami karka zaman to mai riya saboda shi riyan mutum yayi shi aikin sa watsarwa yake aikin sa watsaiwa yake ina fata an gane wannan abu na gaba da malami zai yi kada ka sa wannan abin hanyar neman kudin ka idan ka tsara shi a cikin hanyoyin neman kudin ka to ba za ka samu kudi da shi ba yanzu ga su malam ba sana'a kuke ba dole kada ka ce a'a to wannan hanyar zan samu kuɗi to zaka dinga yawo kana karatu ana biyan ka kuma darajar ka za ta zube zai zama ba ilmantarwa kake kai kanka kana ta shirye shiryen ya za a yi ka tsara hanyar samun kuɗi abu na gaba shine malami ya sani karatu baya da zango na ƙarshe kar ka naɗe taburmarka ka rufe littafin ka ce na zo ƙarshe baka isa ba ka iya karatun alqur'ani sai wani malami ya ce to tajwidi fa sai ka ce shi ma na iya zaka iya rubuta shi da ka sai ce zan iya ayoyin cikin ka san sababin nuzulin su ayoyi kissoshin sababin nuzulin ayoyi sai ce ina sani ka san hukunce-hukuncen da yake cikin Qur'ani surorin ma da aka ware aka ce sai ka iya suka fara bada fatawa surori zai ce ina iya to ka san mawdu'in ra'isin ayoyin guraren da aka sauke su da munasabobin abubuwan da suka faru lokacin da aka sauke su sai ce ya iya ka san fassarar su sai ce ya iya to kira'o'in an rarraba su ka iya ga shatabiya malam ya dauko ka duba tilin ilimin ne ka iya sai ka ce ka iya to shine fa kake malami amma ko fata ba za ka iya rubutawa da ka karanta wani rigima
fi sabilillahi. Mutum ya shekara 30 yana wa'azi yana karantarwa ka haddace alqur'ani da shekara 2 sai ka zauna a cikin mumbari kana kallon kurakuran malami nahawun da yake cikin qur'ani balagar take cikin qur'ani labarika da tarihin da yake cikin alqur'ani duka akwai in kana duba tafsirai kala kala kowa da salan da ya dauko wani ka samu tafsirin su zalla fiqhu ne wani kokari ya fidda nahawu a ciki wani kokari ya fidda balaga take cikin qur'ani wani kowa da abin da ya fitar ilimi ba isa kansa ina iya tunanin garin muna karatu a gun wani malami nan wajen stadium na dadin na cikin gari yake wannan tijo lokacin yana kwanci haka muna karatu mutum yace ya bata sai muke mamaki sai muka dauka duk ya haddace littafin ne a ashe tintube muke a karatun nahawu yake ji sai lokacin mu mu gane ba sai muke dauka duk littafin da ka iya tunda baya gani sai ka ji ya ce a bai zauna ba ina fata an gane to shi dalibi malami kulle dinga dauka shi dalibi ne kuma yana da kwadayi ilimi yana ta bincike yana karatu ina yake so ya je yana so har ya koma ga Allah yana dalibi ina fata an gane ai akwai nasoshin da suke ingantattu cewa da za a baka zabi akan wace rayuwa kake so ka koma ga Allah mutuwa ta same ka ka ko ka zabi ka koma ga Allah kana ibada in an ce wace ka ce neman ilimi misali a rufe masallaci nan kaf komu na a gaya masa ranar mutuwarsa ko ma'anar misali a ce wani sauranka wata daya wani sauranka shekara 10 wani sauranka shekara 20 to wani sauranka kwana 2 ina fata an gane to ka zabi mutuwar ta zo ta same ka kana gabar ibada malamai suka ce a cikin ibadar wacce ce zaka so a dauke ranka kana kai sai a ce neman ilimi daga nan zaka gane sakacin al'umman bari ba ku wani misali a wajen darasin mutum biyu zamu dauka anan mutum biyu mu dauka su yi aure suka haifi yaya ɗaya koya wa ɗansa sallah ya dora shi akan ibada har ya girma ɗaya kuma ya bar ɗansa bai koya masa ibada ba har ya girma a cikin su wa zai amfani da ɗan wanda ya koya masa ibada haka ne misali na to abinda zamu gane al'umman mu ta yau ƴaƴa nawa ne suke sallah daga shekara 7 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah muru auladukum bisalah annabi ya faɗi shekaru idza balaga shekara 7 wadribuhum annabi ya ce ku duka su in sun kai 10 sanin kuma sallah mai sunan sallah ba wai sallah biribiri ba in yi ruku'u ya san abin da yake fada in yi sujada ya san abin da yake fada in atayya ya iya karatu tun yana shekara 7 zuwa 10 ake so ya iya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya iya wannan ko ba za ka je ka same ta shashashar yarinya ba in yaro ne ba za ka same shi ba mai nagarta ba to Mu'adh ibn Jabal ya ga wani na sallah yace shekaran ka nawa kana irin wannan sallar yace za kai shekara 40 sai yace to daidai kake da wannan shekara 40 bai sallah ba Muhammad Nasiruddin Albani da ya littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam takbiri illa taslimi ka annaka taraha ai hadisin wanda ya bata sallar shi ne a gaban annabi ba akan sai littafin ba annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba yaje ya sallah ya dawo annabi ya ce koma ya sake sai da ya sau uku yace na rantsa da wanda ya aiko ka ko ba da gaskiya ba zan iya sallah fiye da wannan ba haka ne ko ba ka bane don Allah al'umman mu ta yau saboda watsi da ilimi nawa ne ba su iya sallah ba kuma ku da yake daliban qur'ani ne za ku gane mutum nawa ne ba su iya fatiha ba kuma an ce ba sallah ga wanda bai iya fatiha ba kun gane rigimar da muke ciki to rashin ilimi ce ta jawo mana wannan haka cikin maza wannan haka cikin mata maza da mata halin da ake ciki saboda ka ƴan uwana ina yi muku nasiha ina yi wa kaina nasiha dan Allah mu rage sakaci mu kama neman ilimi da karatu har zuwa ƙarshen rayuwar mu ƴan uwana mata Allah ya wa rayuwar ku albarka
duk wanda bai aure ba a cikin mu maza da mata duka bai san wa zai aura ba, bai san irin rayuwar da zai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce maza fa alayka bi zati ddin, na hore ka da mabocin addini, kar ka kuskura ka auri mara addini, domin ita ce abokiyar mu'amalar ka ta rayuwa. In kuna da ƴaƴa su za ku tafi ku bari, wace irin tarbiyya kuka musu, kuma Allah zai tambaye ku akan su. Jin daɗin rayuwar ka da wahalar ka ya danganta ga wace irin mata aka baka, irin lafazin harcenta, irin tausayinta, irin kirkinta, irin mu'amalarta. Domin ita mace ita mace tamfar masana'anta ce ta rayar da ɗan adam. Mace za ta yi ciki, ta goyi namiji, ta haife shi, ta yi tarbiyyarsa ya girma, ita dan kashi hannun wata. Lokacin da yake saurayi, in yi wanka ya shafu, ko marfin mene abin shafuwarsa baya rufewa, in ya goge kansa ya jefar da wandonsa, in ka je gishin fudinsa kaca-kaca, duk wannan malamar ce za ta zo ta dora shi a layi. Wani ya tuna ɗakinsa ko? Ko da gyaran dun manya ne, ina matasa ne zan ce, wani ya tuna ɗakinsa. Ina fata kun gane wannan. To ita in aka danka ta a hannunsa, to wallahi in ba ta da addini duk rayuwar sai ta lalace. Neman ilimin kansa ba zai iya ba. Aƙalla ka samu malam wanda zaka ce da Allah ina so in karatu wuri kaza, ki bude min shafi kaza kaza, ki ajiye min, ko ina son littafi kaza, ko ka tambaye ta tafsirin wata aya ta taya ka, kana zaune kana break kana cewa karanta min wuri kaza ina ji, shine mata. Amma kawai ka auri abokiyar fada, eh me amfaninsa? Bata iya kiyamun lele, bata iya karatun alqur'ani, bata iya sallar nafila ba, ba za ta iya jin wa'azi ba, ba za ka iya haɗata da wani malami ba, ba za ka karanta masa nassi na hadisi ko aya ta ba, ibadar kanta bata iya ba, to ya kake so ku yi ne? Kawai ta iya tuwo, ta iya miya? No. Sannan mata, ku shugabantar ku ake, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Na kamata ku dage da addu'a, Allah ya haɗa ku da mutumin kirki mai tausayi. Annabi ya yi wa iyaye nasiha, yake idza ja'akum man tardawna mi dinahu wa khuluquhu, addininsa da halinsa. Shi namiji bayan addini wallahi sai yana da kyakkyawan hali, yana da addinin sai ya zo ya saki a fursuna, ya ce gidansa ba kuta ko ba zai baki abinci ba, sai tsawa, sai hantara, kullum kina gudun zaki masa laifi. Duk nassin da yake karanta mummuna a mata akan ki yake dorawa, sai ga kamar halinki ne, sai ya kamar ɗabi'a, ya mamanta cewa kulikna min dila'in, su mata karkatattun mutane ne. Duk mutumin da ya ce ya fi ƙarfin mace ta ku ba su lokaci shi da ita. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam, tun ran da ka auro ta, kar ka rena ta, ka dafa goshinta, ka ce ya Allah ina roƙon ka tsare ni da sharrinta da sharrin da ka gina ta a kai, ka haɗa ni da alherinta da alherin da ka gina ta a kai. An gane? Su mu'jiza ce da su, suna ƙara girma, suna ƙara fawa, suna ƙara girma, suna ƙara fawa. In an jima sai abin da ta gaya wa za ka yi, baka sani ba. Karkare na wace. In Allah ya jarrabe ta da son wani ɗanta, sai abin da ya faɗa mata, kai kuma sai abin da ta faɗa maka, kai kuma kana faɗa wa mutane, kana tsoron mata, maza suna tsoron ka. Allah ya shirya da mu. To kun san duk maganin wani abu? Wallahi karatu da karantarwa da bada ilimi mai amfani. Duk wannan matsalar al'ummar mu ta shiga. Duk wannan matsalar al'ummar mu ta shiga. In kun dau littafi na addini ku karanta shi bango zuwa bango, ku yi kokarin aiki da shi, shi ne abin da zai shiga na gaba. Idan malami baya aiki da iliminsa, to zai zama yana magana ne da baki, fatan kunne yana ji. Amma yana aiki da iliminsa, yana magana ne daga zuciyarsa zuwa zuciyar wanda yake magana da shi. An gane? Duk sabon da bai shiga zuci ba ya bata lokaci ne. An ga gama mace ina son ka, tace ina son ki, shikenan nan. Amma in daga zuciya ne zuwa zuciya zai iya zama aure. Kun gane wannan? To kai da ilimi ku kulla alaka mai ƙarfi. Kai da ilimi ku kulla alaka mai ƙarfi. Ka auri mai addini, ke ma ki auri mai addini. Wallahi haddar mata da yawa ya zube saboda auren wanda ba su da addini. Maza da yawa kar ku dora wa mata, haddan ku ya zube saboda auren wata birkiciciya. An gane wannan? Kar ku taba tunanin samun alheri a inda baya nan. Larabawa suna da wani karin magana kamar nasi faqin shay la yudi. Mara Abu Baya ba da shi. Ban san karfin aljihun ku ba. Na rufe kofar nan nace kowa yawan 1000 mutum ne ya su fita. Kuma in ce ba za ku fita anan ba sai kun bani. Eh? Amma ka zai fita da mallan ko? Kai mallan bara. To saboda haka kar ku yi tsammanin nagarta a gun wanda ba shi da shi. Ku mata kar ku yi tsammanin tausayi da kirki da mutuntawa a gun mutumin da ba shi da addini. Kuma maza kar ku yi tsammanin kirki da addini a gun wanda ba ta da addini. Abin da yasa na kawo magana aure a cikin maganar ilimi. Da yawa daga ɗaliban ilimi suna yin tintibe ne daga aurensu. Yana kwana a masallacin nan ana yin komi da shi yana da kokari wallahi. Yana yin aure sai ya fara tunanin to ai saboda matan ne ya kamata in koma in samu dan shago ina zama. Kun ga ya bar nan? Yawwa. Ita ba ta fara tunanin ai ya kamata in dan samu wani koyarwa. In sun aifi dahin su kai shi anguwa. Sai su ajiye shi. Shi yana shago in tana wani guri. In an dawo gida ba a karatu. An gaji bayan wani lokaci karatu ya baje. Amma wallahi ɗaliban ilimi ne ko da daddare ko da yamma ko da safe ko da zuwa karatu sai sun yi karatu. Ina fata kun gane wannan. Makarantar farko ta magabata mafi yawan mahaifansu ne. Da za mu dawo wannan layi. Malam wane, malam wane, malam wane, malam wane, malam wane. Da yawa daga iyayensu kai karatu. Imam Malik da sauransu. Imam al-Bukhari saboda kwaɗayin ilimi da mahaifiyarsa take da shi. Tattara kayan gadon sai sayar mata kulle mata dora shi a jirgiro tace tafi neman ilimi. Kuma akwai lokacin da ya samu matsalan idanu ta tsaya ta dinga dagewa da addu'a Allah ya dawo mata da ganin su da lafiyar idansa. Uwa ba wasa bane. Uwa ba wasa bane. Ina fata kun gane wannan. Abu na ƙarshe da zan muku game da tsakanin ɗalibi da malami shine zama akwai ƙauna da tausayi da kwaɗayi. Ƙauna ita ce karka tsani ɗalibinka. Kai ma ɗalibi ka dinga ƙaunar malaminka. Ka dinga ƙaunar malaminka a cikin ranka. Har kana yi masa addu'a a bayan gidansa. Kai ma kana ware ɗalibanka masu makara, masu wanda ba sa iya kawo hadda, masu yawan laifi a aji kana musu addu'a. Kana ƙaunarsu da laifinsu. In ‘ya’yanku suna laifi ko ɗauke-ɗauke suke bakwa musu addu’a, to ka ƙaunaci ɗalibinka kamar ɗanka za ka sa shi a ranka. Kana yi masa kyauta, in ya girma ka nema masa admission, ka biya mar kuɗin makaranta, ka sama masa aikin gwamnati, ka siya mar fegi, ka yi mar aure in za ka iya. Ɗalibinka kamar ɗanka ne, gadonka ne kawai ba zai ci ba. Wallahi na ji malaman da suka yi karatu a gumbin bas. Suna cewa za ka zo wata rana gashi baya gani yana da sakatarori wajen guda bakwai in ya ji muryar ka zai ce a matso da kai kusa da shi zai ce ana bin ka bashi in ka ce eh zai ce sakatarinsa a je a rubuta a biya ma bashi wani lokaci zai zo ce kana yawan zuwa karatu kana da abin hawa sai ce a siya maka mota ya kuke gani eh kar ka zo kana da tauri kikir a gun ɗalibanka baka da ihsani baka da sakin fuska baka da rangwame sai ka bada shafi guda ka ce kowa sai yayi kuma wani rabin shafi zai iya kai wani irin mutum ne kai baka da tausayi dan me zaka daura mutum kaya da ba zai iya ba yanzu kai kawo buhun siminti ka daura wa kowa wani rabi zai iya dauka wani ciya zai iya dauka yanzu kunyin noma ne sai ka raba kowa ya noma maka kunya 50 ku mata in surfe ne kowa sai ku raba heta surfa kwano 10 ai wata za ta iya wata ba za ta iya ba haka ɗalibi da malami ya zama tsakaninku akwai ƙauna. Idan mutum slow learner ne, ɗalibi ne mai ɗan tuntuɓen karatu da wuri, dama mahaifansu za su faɗa maka ko kai za ka gane ma ka faɗa musu. Ɗalibi fa in baya gani sosai mafi yawa a gurin malami ne za ka samu iyayensa ko ba a kawo masa abincinsa da wuri. Ko yana makara ba duka bane a binciken dalilin makarar zaka yi. Na taba ga yarinya ta makara ta makara ta makara kullum suna mata horo sai da kira wata malama mace lishi da Allah ku bincika me matsalar yarinyan nan yanzu wannan horon ya isa ka sai suka bincika suka ga mahaifinta ya rasu mahaifiyarta ta yi aure a wani wuri inda ta yi aure ba za su iya rike ta ba sun dawo da ita gidan wadda tijo wanda bata damu da karatun ba zuwan ma da take yi ita take nema wa kanta yadda za ta yi kuma matar da take gidanta tilasta mata sai ta yi mata sana'a da safata taho to Allah ya zaka yi maganin wannan matsalar yanzu ba ka dinga mata horo har ta gaji ta daina zuwa ba dan haka akwai kauna bayan kauna sai tausayi ku dinga tausayin daliban ku wanda kuka san maraya ne wanda kuka san maragata ne ku taimake shi kai wanda yake da gatan ma in gatan zai halakar da shi ku kokarin tarso shi to kada keta ya shiga tsakanin malami da dalibi ya zama yana tausayin dalibin sa to me kwadayi kuma ka zama me kwadayi tsakaninka da dalibanka wannan kwadayi shine me kwadayin ladan da zaka samu akan tarbiyar sa shine at-targhib wat-tarhib ko tunda na gaya mana matsaloli ya kamata ku faɗi wannan kullun ka dinga kwadayin cewa wannan mutumin fa wannan abin da na koya masa ko ina lahira yana samun lada ina samun lada lokaci ko mallam zan rufe da wani abu shine ina nan ina zaune kafin mu fara karatu tashin da ne an bar labarin wani dalibin ilimi irin ku yayi hatsari yanzu nan ya rasu Allah abin da yasa na fada muku wallahi saboda ina kwadayin ku yi masa addu'a da nace musu bana nan suka gaya mini za su dawo da shi ai masa jana'iza kaman karfe nawa zan iya zuwa za su jira suna so mu halarci jana'izar malamin makarantar tafis ne irin ku madalibin alqur'ani ne yana da kokari sosai wajen karatu da karantarwa kuma lafiya kalau ya shirya ya bar gidansa yanzu ya hatsari mota kaga da ni da ku duka ba mai tabbacin cewa gobe yanzu yana nan ina fata an gane sai nake so in kawo muku hi cikin darasin cewa ku dinga la'akari da lokacin da mutum zai bar wannan duniyar yana kan wannan hanyar amma ba ya bar duniyar nan ya bar aikin ba kun gane a ce ka bar koyarwa in kaga ana karatu kace ai da mu ne malaman ai daliban masallacin nan damu ne masu masa hidima an gane ba a so ka zama haka ya zama har komawanka ga Allah yana kai Yakubu Sani ya bar sunan shi dalibi ne mai kokarin gaskiya a garin Gwalale yake yanzu yana tafiya wani kasuwa hanyar Yobe State yana dan zuwa kasuwanci zai je kasuwa Allah ya karbi dansa daga muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama a matsayin ku na daliban ilimi daliban alqur'ani malamai masu dubban dalibai da Allah ina roƙon ku saka shi cikin addu'o'in ku kai masa addu'a Allah ya gafarta mishi kwata kwata bai fi shekara daya biyu haka da aure ba kun ga yana kan lokacin sa ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta bayan sa Allah kuma ya mishi rahama mu kuma da muke raye Allah ya samu mutu a wannan tafarkin na alheri Allah ubangiji ya tabbatar da rayuwar mu akan hanyar ilimi da neman ilimi insha Allah zan rubuta abin da zan dauki topic din na masa rubutu na musamman wannan da nayi muku dan sakonni ne mu sa shi da nasoshi da dan bayanan malamai da tarihin su da abubuwa a matsayin ku na yan uwa na daliban ilimi ku je ku karantar da daliban ku tunda nan duka kusan kowa malami ne mai dalibai amma dan Allah wannan addu'ar ta rasuwa ina so ku taya shi da addu'a Allah ya gafarta mishi Alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salamu ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum mallam rai yana daga hannu Na'am. Shi gyaran kuskure a mutum ya danganta ga matsayinka a wajensa. idan kuma kowa yana karban nasiha da gyaran ilimi ne gurgurdan fahimtar sa da kusacin sa da addini idan zai fahimce ka kai da shi sai ku tattauna in ba zai fahimce ka ba kai wa'azi akan abin yana zaune na ji ko kuma ku kwadayin ku saka littafi a masallacin ku na karantarwa ko kuma ka fada ma wani wanda yake sama da kai shugaban masallacin kaga matsalar salloli anan ya kamata a ja hankalin jama'a mu zo mu sa wani littafi akan sallah ina fata an gane ina da babbar manufar da nake ta ku isa garin nan da yanzu dukkan ku da kuke daliban gunnan iya nan fa ku zama mutum biyin nan anan ko ku zama kaman mallan da mallan nan su bi kawai kuna gaba da ku amfani garin nan ba ku iya nan su biyin nan kar mu je ko ina ku kai martabar da Allah ya kai su ka san su ba za su kaddara suna da martabar ba saboda Allah ya riga ya ba su dan adam baya taba gane ni mishi fa sai ta goshe mishi idan kana da kana a kullun gani kake baka kai ba kullun gani kake baka isa ba kullun gani kake kai dinwa haka ne to haka ya kamata ka kasance ba kai tunkaho ka duba azaran nan ka ce kafi kowa ba sai ka za ku karantar da jama'a yanzu dalibai nawa suka runguma suka kai su gunda ake tsammani an gane ko an ku anan yayi makaranta ya karantar ya ja dalibai kabe da suka ja da Allah ba shi garin nan ba saboda haka ku ya kokarin ku da Allah to ku dinga zuwa ziyarar masallatai wa'azin haka ne mallai ya tsara muku bayan wannan wata ran masallaci kaza wata kuma da haka ku zan masu wa'azi ku zo ku mai gurbin masu karantar ku Allah ya albarka assalamu alaikum
wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari takarda ta biyu daga bakin babban malamin mu a Sheikh Aliyu Muhammad Said Gamawa sarkin maliman Gamawa wanda ya isar mana da sakonni masu kama zuciya wanda idan muka tattara bayanan zamu ce alaka ne tsakanin malamai da dalibai wanda mun so malam a ce awa biyu ko awa ɗaya da rabi to saboda uzurin da ya ambata na wannan rasuwa da aka yi yasa dole aka takaita lokacin so wanda ya rasu muna addu'an Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa ya sa kuma kyawawan ayyukansa su masa tasiri a ranar gobe alkiyama a gurguje akwai makarantun da suka samu halartar wannan zama baya da makarantar Aishatu binti Abubakar Quranic and Science Academy bangaren Boko bangaren Tafis bangaren matan aure sannan akwai makarantar Baba Kafinta Tafizul Quran akwai Kiskadi Academy su ma malaman su suna nan sannan akwai Ka'ab bin Malik wadda take annex wadda aka fi saninta da Jibwis annex wadda su ma malaman makarantar suna nan sannan akwai Islamic Orientation Tafizul Quran wanda shi malam shi ne yake jagorantar wannan makarantar sai kuma Maqra'atu bin Asim shi ma naga akwai wanda ya wakilci wannan Maqra'a sannan sai kuma Islamic Orientation Secondary Section shi ma akwai wakilai daga wannan bangarorin sannan akwai kuma ɗaiɗaiku daga cikin alarammomi da kuma wayanda suke da sha'awa kamar yadda takaddan ta zagaya su ma sun samu halastan wannan waje Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi sannan wannan sako ne wanda ya kamata mai isarwa sauran al'umma hakika akwai matsaloli na abin da ya shafi karantarwa ko kuma karatun alqur'ani musamman wayanda suke da manyan shekaru wanda na taba hira da wani sai yake cewa su suka kawo shawaran cewa za a dinga koyar da su alqur'ani sai yake cewa to abin da yake bashi mamaki yace sai ƴaƴansa sun zo suna yin karatu sai ji ashe ya iya kawai shi jera ayoyin ne ba zai iya yi ba amma suna fara karantawa sai ji ya iya an aka kawo wani ayi sai amma ba zai iya jera su ba kuma ya kai shekaru wajen nawa wallahi sai abin ya zama abin tausayi kuma ya san bai iya ba amma bai nemi ya koya ba kuma har yanzu a kayan haka ake tafiya wanda akwai da yawa waɗanda suke da manyan shekarun har yanzu ba su gane cewa suna da matsala na ainihin karatun littafin Allah ba muna godiya ko muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya mana wannan ni'ima kamar yadda mallam ya ambata cewa mutum baya ganewa cewa Allah subhanahu wataala ya masa ni'imomi daban-daban sai lokacin da ya rasa wata ni'ima din zai gane cewa ashe wannan ni'ima ne mai girman gaske so mallam Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya mayar da mallam gida lafiya kuma insha Allah zuwa wani lokaci na san dukkaninku kuna maraba da ƙara hada wani zama mai kama da wannan ko irin wannan ko wanda yafi wannan ma a gaba in Allah yadda za a yi kokarin wannan abu na kusan ƙarshe zan ce shine jawabi ne na shugaban wannan gidauniya da kuma makarantar Aisha binta Abi Bakar Quranic and Science Academy shine Alarama Imam Nasir Muhammad Diallo wanda zai zo gabatar da jawabin sa insha Allah. Mm.